Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Lahadi 10 ga watan Maris, ranar da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar jiya Asabar a fadin Najeriya.
To, a yayin da aka kammala zaben gwamnoni a fadin Najeriya, aka sarrafa cikin kwanciyar hankali a wasu wuraren, aka san haka aka samu. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran duniya.
Wasu hotunan tauraron dan Adam da aka yi kididdiga a kansu sun nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta koma kera makamin nukiliya. A Amurka an farfado da muhawara da take dasa alamar tambaya kan ko launin fata da matsayi na yin tasiri a fannin shari'a a Amurka bayan hukuncin da aka yanke wa Paul Manafort. Sannan an yi arangama tsakanin 'yan adawa da jami'an tsaro a kasar Venezuela, babban birnin Caracas.
To, kamar yadda aka ji bayan labaran duniya, muna tafa da rahotanni kan yadda ta kaya a jihohi daban-daban na Najeriya zaben matakan, wato matakan jihohi a jiya Asabar. Kuma baya ga rahotannin, za mu kuma kira wakilanmu a jihalin da ake ciki kai tsaye. Kamar jiya, yau ma ba za mu iya kawo muku duk wani shirin da bai jibanci zaben ba, saboda mu wadata ku da rahotannin zaben yadda ya kamata. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Gidan rediyon NPR da ke nan Amurka ya rawaito cewa har yanzu akwai alamomi da ke nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa na kokarin harba makamai masu linzami ko kuma turarruka zuwa duniyar wata. Kafar yada labaran ta NPR ta kara da cewa wata kididdiga da aka yi kan wasu hotunan tauraron dan Adam na cibiyar da ake kira Samandong da ke kusa da Pyongyang sun nuna zirga-zirgar manyan motoci da sauran manyan kayayyakin aiki. A cewar Jeffrey Lewis, wani mai bincike a cibiyar nazarin hulɗar ƙasa da ƙasa a jihar California, inda aka harhaɗa waɗannan bayanai na hotuna wuri guda, hakan zai nuna cewa lallai Koriya ta Arewa na kan hanyar gina makaman roka. Wannan batu na tasowa ne bayan da shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ba zai ji daɗi ba idan har ya tabbata cewa Koriya ta Arewa ta koma shirinta na gina nukiliya bayan taron da suka yi da shugaba Kim.
Hukuncin bazata na ƙasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alƙalin wata kotun tarayya yankewa Paul Manafort na ci gaba da shan suka daga wasu ɓangarorin al'ummar Amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin rainin hankali. Hukuncin ya farfado da wata daɗaɗɗiyar muhawara da aka jima ana yi kan yadda launin fata ko matsayi ke yin tasiri a fannin shari'ar Amurka. A ranar Alhamis da ta gabata, alkali T.S. Ellis a wata kotun gunduma yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon wato watanni 47 ga Manafort, watanni bayan da aka samu tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na Trump da laifin kaucewa biyan haraji da damfara kan wasu kudade da ya samu a lokacin yana yi wa wasu 'yan siyasar ƙasar Ukraine aiki. Wasu na ganin alkalin ya nuna matuƙar sassauci a hukuncin, wanda masu shigar da ƙara da farko suka nemi a yanke mai hukuncin shekaru 19.5 zuwa 25 kamar yadda dokar yanke hukunci ta tarayya ta tanada, amma alkalin ya ce shekarun sun yi tsauri da yawa.
Masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi arangama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangamin a Caracas, babban birnin Venezuela. Masu zanga-zangar sun huce fushi ne kan katsewar wutar lantarki da aka samu a kasar da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar kasar. a lokacin da magoya bayan Madugun ‘yan adawar ƙasar Juan Guaido suka yi dandazo a dandalin da ake kira Avenida Victoria sun yi ta ife-ife ga jami’an tsaro inda suka yi ta kiransu da laƙabin masu kisa yayin da suka yi ta turereniya da su. A ɗaya ɓangaren kuma, Shugaba Nicolas Maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga kishiyar da ta ‘yan adawan da kuma ƙalubalantar yadda Amurka ke nuna isa kan ƙasar ta Venezuela mai arzikin mai wacce Amurka ta ƙaƙabawa takunkumin karya tattalin arziki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki kaɗan bayan da India da Pakistan suka sassauta faɗan da suke a tsakaninsu, hukumomi a New Delhi sun sake kira ga takwarorin aikinsu na Islamabad da su ɗauki ƙwararren matakai akan ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a yankinsu. Kiran na zuwa ne bayan da India ta nuna shakku kan irin matakan da Pakistan ke ɗauka na yaƙi da ƙungiyoyin. Pakistan da ita ce a wannan makon ta tsare mambobin ƙungiyoyin da aka haramta da dama, ciki har da wasu ‘yan uwan shugaban ƙungiyar Jaish Muhammad. Waɗanda India take zargi da kai wani mummunan hari da ya halaka mutane da dama a yankin Kashmir na ɓangaren India a watan da ya gabata. Hukumomi sun ce da dama daga cikin manyan makarantu da cibiyoyi da ke ƙarƙashin ƙungiyar sun koma hannun gwamnatin ta Pakistan. Sai dai ga dukkan alamu waɗannan matakai ba su gamsar da India ba.
Wasu mahara ɗauke da makamai sun farma wata cibiyar kula da masu ɗauke da cutar Ebola a ƙasar Congo, ƙasa da mako guda bayan da aka sake buɗe cibiyar sanadiyar wani hari na daban da aka kai a baya. Harin wanda aka kai da sanyin safiyar jiya Asabar a garin da ake kira Butembo ya yi sanadiyar mutuwar ɗan sanda ɗaya, sannan wasu ma'aikatan cibiyar da dama sun jikkata. Magajin garin na Butembo, Silvan Kayamanda, ya faɗa wa manema labarai cewa jami'an tsaron sun kare cibiyar har ma sun jikkata ɗaya daga cikin maharan. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ziyarci cibiyar sa'o'i bayan harin, ya kuma ƙara wa ma'aikatan wurin ƙwarin gwiwa kan aikin da suke yi na yaƙi da cutar ta Ebola mai saurin kisa.
Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanni za mu fara daga jihar Borno na arewa su gabashin Najeriya, inda duk da fargabar matsalar Boko Haram aka gudanar da zaben kusan cikin kwanciyar hankali, in banda abinda ba a rasa ba. Ga dai wakilinmu Haruna Dauda da cikakken rahoton.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Irin yadda aka soma gidayen gurgun sakamakon zaɓuɓɓukan da gudanar na gwamnonin jihohi 29 da gudanar a tarayyar Najeriya kenan, da kuma 'yan majalisun dokokin jihohin daga dukkanin jihohi 36 a rama da wakilan da ke babbanin tarayya Abuja da ake kira area councils. An dai gudanar da mafi yawan waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da samun tashin-tashina ba, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba, musamman ma na wani yunkuri da wasu 'yan ta'adda suka yi da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne na kokarin kai hari kan karamar hukumar Mafa, garin da kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC ya fito. Idan dai ba a manta ba, kuwa makonni biyu da suka gabata sai da waɗannan mahara suka yi kokarin kawo hari garin Maiduguri a lokacin da ake kokarin gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da karamar hukumar Gaidan da ke jihar Yobe, wanda wannan jajibirin ne kuma aka sake fuskantar wannan harin a garin na Mafa. Sai dai duk da wannan hari, gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Chattima ya tattaki zuwa garin na Mafa da ke sauran kilomita kimanin 40 don jajirtawa al'umma wannan gari.
Mun zo ne mu nuna cewa mu gode wa jama'an Mafa. Jiya an kawo musu hari, amma ba tsoro, ba ja da baya, sun fito kansu da kwankwatansu su zo su kada kuriyansu. Ba ba ma ma candidates sun mu ba mu abinda muke kiran su shine su fito su nuna wa sirrarun yaran nan cewa ko yaya suka yi in Allah ya yarda ba ma tsoron su ba tsoro ba gudu ba jada baya za mu yi abinda ya cancanta mu yi kuma zuwan mun nan zai sa mutane su samu kwargini su samu karfin yin abinda ya cancanta a yi
shi ma dan takarar gwamnatin jami'ar APC kuma wani dan asalin garin Mafan ne Professor Babagana Umar Zulum ya kara tasa kuriyan kama abin da ke cewa
alhamdulillah kai da kanka kagan alamun cewa komi da komi yayi mutane sun fito kuma yadda aka yi zaben nan komi lafiya lafiya mutane Mafan sun fita mun dawo yanzu kuma an gan cewa mutane sun fita
shi ma abokin takaransa na jam'iyyar PDP Alhaji Muhammad Imam ya rika tasa kuriyar ne a babban birnin Maiduguri tare da rakiyar dubban magoya bayansa mun kuma karkata jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno inda aka ce suna da yan takara da suka nuna sha'awar su na tsayawa gwamnonin guda 16 kuma su ne mafi karanci a tarayyar Najeriya amma an bi jin duriyar guda 2 daga ciki wato Alhaji Maimuna Buni na jam'iyyar APC da kuma ambassador Umar Iliada Maguna jam'iyyar PDP wanda su ma tunis ka da kuriyar nasu a matsabin su Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna a yankin Niger Delta mai fama da rigingimu ma sakamako ake jira bayan zaben Najeriya Asabar inda a can kam sai da kura ta yi matukar tashi ga Lamid Abubakar gare ka
ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnoni da na yan majalisar jiha da ya gudana a yankin Niger Delta na zirce wata mazaba dake kan titin Abaro a birnin na Fatakwal inda na tarar da ana kirgan kuru'un da aka kada kamar haka to sai dai kuma har yanzu bata sauye zane ba sakamakon tashi-tashin hankulan da suka faru a yayin zabubukan na jihar Rivers ya haifar da kashe-kashe da jikkata mutane da dama wani ganau ya sheda min cewar yan bindiga sun kai hari a wata rumfar zabe dake karamar hukumar Andoni a jihar Taribas inda aka samu hasara rayuka kuma ga tsokacin da yayi kamar haka
zabe ta gudana a wayansu wazaje a cikin garin Fatakwal ko da yake ta bar baya da tashin hankali akwai mutuwa a Andoni an kashe mutane 2 a wajen da former APC woman leader mai bindiga suka harbe Andoni kuma inda wuce su kundu sai fito zaben da aka gudanar na dukkan zanan tsakanin Bikeni da Amechi wanda shi gwamnati mai ci yanzu ya nuna masa karfin iko a sama so kai yanda suka yi akai kashe-kashen mutane a wajaje irin su Omoku da su Ubrikom da su Ahuda da sauransu to a yanzu nan su ma suna gani kamar cewa lokacin su ne da dasu rama abubuwan da suka yi musu a wancan lokaci
sakamakon kashe-kashen rayuka da suka biyo bayan zaben na gwamnati da ya gudana a jihar Rivers ya sa na tuntubi mai magana da yawun gunar yan sandan jihar Rivers Musa Imoni Namdi kuma ga abin da yake cewa
we deployed more than 15,000 personnel we also had a complementary deployment by other sister security agencies
yana cewa ne mun tura jami'an tsaro sama da 15,000 da sauran jami'an tsaro na hadin gwiwa da suka hada da sojoji da yan sanda da kuma jami'an kwantar da tanzoma wato mobile don tabbatar da tsaro a yayin zabubuka a fadin jihar Taribas kuma ya sani na mun girki jami'an tsaron ne domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers domin abubuwan da ka iya biyowa baya na tashi-tashin hankula ba wai mun kawo sojoji bane domin kawo wata matsala a jihar Rivers dan haka ina son nuna mu mutane cewa kullun aikin mu muke yi na tabbatar da doka da oda jihar Akwa Ibom dake makwabtaka da jihar Rivers can ma an samu tashi-tashin hankula a yayin zabubukan wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka da jikkata mutane da dama inda wani mutum ya saci akwatin zabe nan take kuma jami'an tsaro suka bindige shi Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar Sokoto to daga yankin Niger Delta kuma bari mu koma arewa inda a jihar Adamawa aka shiga takaddama gabanin bayyana sakamakon zaben Ibrahim Abdulaziz gare ka
da lamun dai murna ka iya komawa ciki a jihar Adamawa inda yan takara 29 suka tsaya takarar kujerar gwamnati da miyan haka wata sabuwa ce ta kunno inda jami'ar MRDD ke kokawa game da rashin saka tambarin jami'ar wato logo akan takardar kada ƙuri'a laifin da ka iya sawa ma a rusa zabe. Malam Ibrahim Umar gwamnati da ke ma zama shugaban jami'ar ta MRDD a jihar Adamawa ya ce ba za su lamunce ba na haka ma sai sun ga abin da ture wa buzu naɗi.
Duka mu tashi akan za mu zo mu yi zabe yau abun mamaki sai mun ɗaya kasance duka membobinmu da dokar gwamnati guda 21 duka kun sun je za su je su dongola wa ɗan takararsu wato shi Reverend Eric Dollars ya kasance ba gan jami'anmu a ciki ba. Mun sani ba ko wata kila don suna gani kamar jami'anmu karama ce.
Amma ita hukumar zaɓe ta tantance ku?
Eh, ta tantance musu sai ma don ta bayan mun tura form namu ta raba form namu 21 local government. Kuma form nan dama yawanci yana kwana 90 ne. In akwai wani damuwa ko wani complaint akai mutane suna rubuta petition ko complaint. Har an ga gama ba wanda ya rubuta petition kuma ba mu da wani aifi. Kuma lallalle idan zaka tuna ma lokacin da an ga zo sa hannu na yarda cewa lalle zai zabe a cikin lumana dan takarar mu yana daga ciki. Kuma gaskiya mu ba mu ji dadi wannan abu ba kuma zamu iya kokarin mu tabbatar cewa mun bi hakkinmu a inda ya kamata a cikin kwanciyar gari da lumana.
To sai dai kuma da na tuntube cikin dare kwamishinan hukumar zabe ta yi ka jihar Adamawa ba da Kasim Ganagedam ya ce ba su da masaniya a don haka babu abin da zai ce a yanzu.
Ni ban san da wannan maganan ba kuma ka san irin wannan abu sai an yi bincike an duba takardu kuma irin wannan bayanin ya kamata ka tambaya a headquarter na INEC saboda a can ake karɓar candidates kuma a can ake buga ƙuri'ar zabe watakila in akwai wani hujja ma da ya sa aka yi aku in ma ya aku kenan za a ba da bayani kuma wanda aka gamsu ni a nan ba zan iya baka bayani akan wannan tambayar naka ba.
Kawo yanzu tuni hawa su jam'iyyu suka so mu amince da wannan zaben da aka gudanar. Malam Bello Hammanjiro Tola Jabo da ke zama shugaban jami'ar DA wato Democratic Alternative ya koya bane da yadda aka gudanar da wannan zaben.
Dama zabe abin da muke fata shine a yi shi lafiya kama lafiya a cikin kwanciyar hankali kuma ya zama cewa ba wanda ya samu matsala cikin abin da yake kuma alhamdulillah yan gama zabe lafiya. Yanzu kuma muna zaman jiran tattara bayanai mu ji me ake faɗa.
Wasu na ga kaman kan cewa wannan zabe ya zo da ban mamaki kaman da alamun sauyi.
To dama gaskiya ƴan Najeriya alhamdulillah kullum balaga yake a demokradiyyar da ake yi shi sa gaga abubuwan kullum canjawa yake yi kuma yana bazata ga wayanda suke tsammanin ba za su samu abu kaza ba. So alhamdulillah yanzu dai wannan shi ina daga cikin abun da zai sa ƴan Najeriya su gane cewa ana canjawa kuma ana ci gaba da rayuwar da ake da siyasa.
Ko jami'ar ko za ta kabi sakamakon duniya ta kaya?
Mu alhamdulillah duk abun da kawo mun tabbatar ɗan Najeriya su suka nema musamman ƴan Adamawa su suka nema kuma shi za mu amince da shi.
A makwabciyar jihar Adamawa wato jihar Taraba yanzu haka ana ci gaba da hada sakamakon zaben yayin da a wasu wuraren kuma aka samu karancin akwatunan zabe. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa da Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida kai Ibrahim a can jihar Jigawa ma sakamakon zaben ake dako bayan an kammala komai cikin kwanciyar hankali in banda dan abin da ba a rasa ba ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Ko da yake an samu rashin fitarwar jama'a sosai idan aka kwatanta da zabukan da suka kana a makonni biyu baya amma zaben na jiya a jihar Jigawa ya gudana cikin lumana har ma Malam Aminu Ibrahim Nangim da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamnati na Jigawa ke cewa
ya zuwa yanzu dai komai yana tafiya yadda ya kamata duk da kasan shi zabe baya rasa dan kuka can da dan ciwo can. To amma dai ya zuwa yanzu kana iya cewa rulululu kana iya cewa duk inda ka je yanzu kaga sakamako za ka ga na santar kananan hukumomi ne ko birane ne ya fita. Babban sakamako yana fitowa daga waje kuma duk masu fitinar siyasa da rikicin siyasa za ka samu daga can lunguna suke hadawa. So wannan su ne za su fito da cikakkiyar fuskar yadda zabe yake da kuma yadda ya tafi. So muna nan muna saurare mu gani.
Amma bisa yadda aka su ƴan dangwala suka dangwala yaya abin ya kasance?
Ya wanda muka gani dai alhamdulillah muna ganin jam'iyyar PDP za ta komo kan karaga mulkinta a cikin yadda Allah. Domin za ka samu a cikin kusan akwati 50 za ka samu kusan 49 ko 48 duka an ci su. Ko sauran ma za ka samu za ga dan kayan 10 ne 5. So babu laifi ga zuwa yanzu dai iya waɗanda muka gani ma ganin an samu nasara in Allah yarda.
A baya kun koka da yadda alaƙar ku ta kasance da kwamishinan ƴan sanda na jihar Jigawa an samu daidaito da fahimta?
To yanzu ai kamar ƴan sanda sun canja tsarin amma dai duk abin da muka yi kuka ba a canja ba. Abin da muka yi kuka shine Kwamishinan 'yan sanda ya ba wasu Alhaji Isa Gerawa 'yan sanda, ana jugar mutane, ana daukan akwatuna, ana sawa a kama su a kulle. Akan haka mukai kuka. Kuma mu a wannan lokacin ni ina dan takara an karbe nawa 'yan sandan. So a wancan lokacin akan haka mukai kuka. Kuma kokan da mukai har yanzu ni dai an bar mun na 'yan sanda, amma zaka ga har yanzu an can mutanen suna nan da 'yan sandan suna yawo da su gari gari.
A nasa bangaren gwamna Badr Abubakar wanda ke neman zango na biyu a gargashin inuwar jam'iyyar APC ya ce,
to alhamdulillah daga dai inda muke ji wanda yake bai inganta ba, tunda babu yanda za a yi a fadi zabe in ba ita hukumar zabe ta fada ba, abubuwan suna tafiya da kyau. Kuma mutanen mu da suke dawa daga wajen zabe suna gaya mana cewa da don Allah akwai nasara a cikin lamarin. Za a yi kokari a kara akan kwazon da aka yi na da, an har Allah ya sa mutanen jiga sun amince. Kuma zaben shi zai nuna cewa sun yadda da abin da muka yi, sai mu dora aka kuma mu dada jajircewa akan yanda za mu taimaki jihar mu da mutanen da suke cikin jihar.
Yanzu kana ta shauki zaka koma shugabancin nan idan aka samu akasin haka, me Alhaji Badr Abubakar zai ce?
Ato ka san kamar yanda na faɗa ko da yaushe, wannan abu lamari ne na Ubangiji, shi ya tsara zan yi na farko, kuma shi ne da abunsa, shi yake bayarwa. In ya bani na biyu alhamdulillah, in bai bani na biyu ba alhamdulillah, wanda ya samu sai mu masa murna, kuma mu ba shawarwarin da zai yi domin ya ci gaba da taimaka mutanen jiga.
Alhaji Badr Abubakar kenan dake neman zango na biyu a kujerar gwamnan Jigawa. A yau Lahadi ne dai ake sa ran samun cikakken sakamakon zaben daga cibiyar tattara alkalman zabe dake shalkwatar hukumar zabe ta Dutse, inda za a bayyana wanda yayi nasara da ƙuri'u mafiya rinjaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Sai da Mahmud Kwari. Yanzu kuma bari mu tuntubi wasu wakilan mu kai tsaye ta waya. Za mu fara da jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, idan kana jin mu, shin me ake ciki a jihar ta Kaduna?
To mala Ibrahim ka almasi Garba da Hafiz da Mahmud Nano, sannan ku da kokari.
Yawa barka da su.
Yawa barka
Kaduna. Kamar inda na fara baku haske a jiya, an yi zabe lami lafiya, babu tashi-tashin hankula da aka yi fargabar samun su. Kuma an kokarin ganin an kammala zabe akan lokaci, saboda mafi akasarin gurare an fara akan lokaci. A hasali ma akwai guraren da tun karfe 11:30 zuwa 12 zaka ga cewa masu kada ƙuri'ar sun kare. Wato dai ana jira ne wa'adi yayi na adadin mutanen da za su kada ƙuri'a har zuwa karfe 2 dai aka lullufe. To zuwa dare na ranar Asabar, wato jiyan, an fara har hada sakamako na akwatuna har ta kai ga an fara hada na gundumomi. Wato ana kai su kananan hukumomi, amma dai a hukumance ba za mu ce ga karamar hukuma wadda jami'ai suka fada a nan cibiyar tattara alƙalma da ke nan garin Kaduna ba, sai dai akwai kamar karamar hukumar makarfi an riga an kammala har an fadi sakamako. Haka misali sa Kaduna ta Kudu ta Arewa an fara hada sakamakon daga gundumomi, amma an dan samu an dingicin karo da ƴan matsaloli haka, sai kamar daga gunduma a zuwa sakamako idan sun faffada alƙalima ko wace jam'iyya abin da ta samu. In an hada waɗanda suka kada ƙuri'a da waɗanda suka samu matsala, sai a ga cewa alƙaliman sun dan ci karo, ba a samu an samu dan akasi, sai an ba su dama su duba alƙaliman don su kara tattara da ke wanda ya gawo jinkiri. To yanzu dai a iya cewa yau ne ake sare, za a fara ganin sakamako da kanan hukumomi wanda za a fara tattara shi a nan garin Kaduna.
To Isa, kamar ka kiyaye yayin nan yadda aka yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kada ridan nan?
A mafi akasarin rumfunan da naje gaskiya an yi amfani da ita wannan na'ura sosai, kuma bata yi irin tutsin da aka samu kamar na zaben shugaban kasa ba. Mafi akasari guraren da ga cewa kusan duk wanda ya zo da wuya a samu wata tangarda da gwai, shi wannan amfani da na'urar da kuma samun haɗin kanta ya ma taimaka wajen kammala zaben da wuri, haɗi da rashin fitowar mutane. Tunda a wasu guraren dole aka sa masu ansakowa suka fara yawo a gari suna roƙon mutane ku yi wa Allah ku fito ba kowa a layi. Wannan kuma ya dan taimaka gaskiya, an dinga yawo dai ana kiran mutane suna fitowa. Sai dai wani dan abun damuwa shine mafi akasari a gurare da naje an dan yi amfani da kuɗi gaskiya, a iya cewa ana kallo, ake tare musamman mata, ana ba su kuɗaɗe 500 zuwa abin da ya sauka don su dangwala mutane, musamman ganin cewa rana ta daga kuma ga yanayin inda zaben ke gudana.
To Isa, mun gode sosai da wannan bayani. Daga Kaduna kuma bari mu kada kanan dabu. Me ake cike Mahmud? Mahmud kana ji mu?
Naga kaman layin nasa ya katse
da alamar
haka. Hello Mahmud, kana ji mu?
Naji kaman ya gyara murya ko Mahmud kana tare da mu? Tana kaman dai
akwai matsala
a layin nasa. Ibrahim, kaje yadda aka yi ta zabe a Kaduna a wani abu da ya bani mamaki shi ne kamar yadda har sai da aka amfani da wannan na'ura ta amsa kuwa aka ce mutane su fito su yi zabe
abin da ban dariya da kuma
mamaki da dariya kuma
to ga Malam Sani Mulumfashi ta waya daga Katsina. Malam Sani, muna jin ka.
Yawa. Wato nan Katsina an gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata, amma kuma can da rana sai muka sami labari mara daɗi, domin bayan na baro da rana je can kafur bayan kamar awa uku inda gwamnati ta shi, to da na dawo na haɗa labarai na tura kenan rahoto na la'asar ɗin nan, sai na tafi inji yaya komi ya kaya. To daga nan sai na tuntubi shi a wannan kakacin hukumar 'yan sanda, wato subutandan Gambo Isa, wanda ya ce min yana kankiya. Sannan kuma na ce to kwamishina yana ofis, ya ce shi ma ya fita. To daga nan ne na fara jin wani abu. Saboda haka sai na wuce wajen kwamishinan zaɓe. To a lokacin da na kai nan ɗin muka zauna muka yi ta zaman jiran shi mu ji bayani, sai ga rahoto ya zo min, an bugo min ta waya ga abin da ya faru, cewa an kashe jami'an tsaro guda biyu. Ɗaya a ƙaramar hukumar mulki ta Dan Musa, wanda yake shi ɗan sanda ne, sai kuma na ƙanƙara wanda yake shi jami'i ne na Civil Defense Corps. To da yake ba za mu iya amfani da duk abin da muka ji ba, to shi ne muka tsaya nan har wajen magariba. Sannan sai ya fito lokacin da yana ta kokarin yana ta waya da shi da mutanen Abuja tunda a hukumance, sai kuma ya sanar da can Abuja hukumar hukumar zaɓe cewa ga abin da ya faru. To kai ce dai
Malam Sani, kun tabbatar da kun sami wato tabbacin faruwar wannan abun daga kafofin tsaro?
Ai shi ne nake ce maka, ai lokacin har dare ba su shi ga abin nan kakacin kuma yan sanda bai dawo ba. To amma a idan mu muka ji shi kwamishinan zaɓe na fitowa, ya muka ce to muna ta zaman jira mu ji abin da sai ce gaskiya yanzu muna kokari ne mu je mu karɓo gawan wannan matariga wanda aka ɗauko na shi jami'in Civil Defense Corps wanda za a kai shi asibiti. To nan ne ma muka taƙidi da wannan wanda aka riga an tantance cewa ya gaya mana haka nan, amma ban ma ɗauki sautin shi ta na'ura ba. Suka tafi ce to amma idan sun dawo za su kira mu. To ni dai har ya zuwa wayar garin nan ban ga lambar wayar su ko da a miss call ba, daga kana ko a ce an same ni kai tsaye. To kuma ya ba da tabbacin cewa yes, akwai mutane da masu aikin zaɓe a polling booth, wato a tashoshin zaɓe, da aka kama mutum 20. To amma daga ciki an ce ya gaya mana cewa 10 daga cikinsu sun dawo an gansu, amma 10 ne dai har ya zuwa lokacin da ya mana magana ɗin gabanin magariba, lokacin da za su fi asibiti taban wannan gawa na ɗan Civil Defense Corps ba gansu ba.
Tumara lamun gode a Sani Mulumfashi, wakilmu kenan Sani Mulumfashi a can jihar Katsina. Kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu, amma kafin mu karkare komai ga Muhammad Hafiz Baballe ya zo da labarai a takaice.
Gidan rediyon NPR da ke nan Amurka ya rawaito cewa har yanzu akwai alamomi da ke nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa na ƙoƙarin harba makamai masu linzami ko kuma tura roka zuwa duniyar wata. Hukuncin bazata nakasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alkalin wata kotun tarayya yanke wa Paul Manafort na ci gaba da shan suka daga wasu ɓangarorin al'ummar Amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin na rainin hankali. Masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi arangama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka kebe domin yin gangami a Caracas, babban birnin Venezuela.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe, waɗanda suka karanto mana labaran duniya, suka kuma taya ni gabatar da shirin da CV wanda ya haɗa mana sautin da injini mu na wannan lokacin. Kelvin ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan batun ƙidaya ƙuri'u na zaɓen da aka gudanar a matakin jiha a Najeriya jiya.
VOA Afrique, la radio de tous.